بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بيان هكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادواء وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي مغلقة انا نشكين غرنبوتي اوانا نجمتي نرانر الخميس يو شاب يرغوة الرمضان هجرا منذو صلى الله عليه وآله وسلم دبو دير عليه قد تلاتين دشدا wanda kuma yazo daidai da biyu ga watan bakwai miladiya ta 2015 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsirin suratul kafi kamar yadda muka saba. Kadan daga cikin tambayoyin da suka zo hannu zamu ansa su a wannan yana tambaya ne game da cewa shi sana'ar sa yakan karbi kayayyakin talla ne, in ya karba aka bashi farashi shi kuma sai ya dora nashi akai ya sayar ya kaiwa masu kayan kudaden su. Haka dai na fahimta daga tambayar tashi, saboda rubutun nashi da kyar na karanta, amma dai abinda na fahimta kenan. To yake cewa ya ji wai wani ya ce da shi, wani malami ya ce hakan ba kyau. To ban san dai wani irin bayani kai masa ba, in dai irin wannan bayani kai masa ba na jin zai ce da kai ba kyau. Matukar dai mai abin ya baka ya ce ka je ka dora farashin ka ka sayar, wani ba cewa ba kyau. Ya baka bisa wani farashi ya ce ka je ka dora naka ka sayar ka dawo masa da nashi, inda a ce ne za ka karbi kayansa kawai haka kawai ka je ka sayar, kamar yadda ƴan kayina yi suke yi a kasuwa. Mutum ya je ya shiga shago kawai ya ɗauko kaya ya je ya samu mai saya ya sayar masa ya ƙara wani abu akai, sannan ya zo ya zame iya abin da ya ƙara, sannan ya ba mai shago kuɗinsa. Ta wannan bai halatta ba. Amma in mai shagon ne ya ce da shi wannan abu kaza farashin sa kaza ne a gurina, kuma na baka shi akan wannan farashin, don haka ka je duk ribar da ka samu akai ka riƙe taka ce. To wannan babu wani da zai ce maka haramun ne a irin haka, sai dai in wancan je kana yi kadin ne, kai na yi din ne kake yi, watakila kake yi yayi maka magana a kansa. In zuwa kawai kake yi ka dauka kayan mutum a shago, kamar yadda na san wasu suna yi a kasuwanni, ba su da wani abu da suke da shi nasu na kansu a kasuwanni, amma za su je su karbi su je su dauka kayan wani a shago su je su sayarwa mai sayarwa, ko wani lokaci ma mai sayan ya zo shagon su yi ciniki ga mai shagon tsaye, amma shi yake ciniki da kai, abinda ya ga dama zai sayar maka, sannan in ya sayar sai ya zare abinda ya dora a kai sai ya ba mai shagon sauran kudinsa. To wannan bai halatta ba, tunda a wannan kaya ba naka ba ne, abinda duk ba naka ba to ba za ka ci wani abu a jikinsa ba, sai idan mai abin da ya amince maka. Abinda mai abin ya amince maka to shikenan, in ya ce ma rike duka to shikenan, kudinsa ne, zai iya cewa rike duka da uwar kudin da ribar gaba daya hada ka rike. Amma in ba haka ba to in ka ci ka ci wuta balbal, ba kudinka ka ci ba. Amma in dai baka yi da yardarsa wannan babu komai. Sai wannan shi kuma yana cewa shin ya halatta mutumin da shi ba bawan sarki ba ya yi aikin dogari a matsayin sana'a, saboda ni wannan ita ce shi ne aikina, kuma hankalina ya tashi matuƙa don na ji wani malamin sunna yana cewa duk wanda ya mutu yana aikin dogari bai tuba ba Allah zai sa shi a azaba mai tsanani. don haka ina neman ƙarin bayani domin wallahi ina cikin tashin hankali mai yawa. To wannan magiyar da yayi sai ta sa muka ga ya kamata mu karanta takardarsa. A aikin dogari, wato kalmar dogari ita karan kanta ba kalma bace wacce za a wato jingina wani hukunci saboda ita, saboda kawai an ce sunan mutum dogari ko shi dogari ne, kawai kalmar dogari din ba za ta yiwu kawai ka hukunta wa mutum hukunci don sunan shi ko aikin shi ko abin da dogari ba. Ya danganta da me yayi, wani irin abu yake yi. In wani abu kaga yana yi da sunan wannan dogarancin wanda ka san ya saba wa musulunci, to wannan abin shi ne abin hanawa, ba wai sunan ba. Wannan aikin kuma kowane ne zai yi shi, sawa'un sunan shi dogari ko sunan shi direba ko sunan shi mai gadi ko sunan shi mai tsaron shago, kowane irin suna gare shi, in zai yi wannan aikin da ya saba wa shari'a to za a hana shi, kuma za a faɗa masa hukuncin wannan aikin. Saboda haka shi karan kansa sunan ba shi ne za a duba a yanke wa mutum hukunci a kansa ba. Saboda haka ban san kai a cikin sana'ar taka mai kake yi ba ya gani shi wannan malami, ko kuma a'a masu irin sana'ar taka sun yi wani abu ne da shi ya gani wanda zai iya musu hukunci da shiga wuta da samun azaba mai tsanani. To kaga anan abinda kake yi ne zaka yi bayani, in yaso sai mu ji cewa hukuncin da ya faɗa haka yake ko ba haka yake ba. Amma dan kawai mutum sunan shi dogari ko an shi kishi dogari, ma'ana yana gadin sarki, yana yi wa sarki hidima, ko wani wanda yake da sarauta yana masa hidima, yana aikin shi, yana zuwa ya dawo, yana masa tsaron wasu kayayyakinsa, wannan shi karan kansa ai ba wani laifi ba ne. Sai dai idan akwai wani abu da zai yi ko wannan sana'ar tashi ta hana shi sallah misali, ko sallah lokacin sallah yi amma saboda wannan sana'ar ba zai tashi ya sallah ba, ko kuma a'a shi wanda yake yi wa dogarancin zai umarce shi da yayi zalunci misali, ya ce ya daki wanda bai cancanci a dake shi ba, ya kwace kayan wani, ya ci mutuncin wani ba bisa gaskiya ba, ba bisa haƙƙi ba, shi kuma ya yarda ya riƙa masa biyayya a nan. To kaga anan ko sunan shi dogari ko sunan shi ɗan sanda ko sunan shi soja ko sunan shi mai gadi, duk hukuncin ɗaya ne, ba kalmar dogarinci za ta sa a yanke masa wannan hukunci ba, illa iyaka aikin da yayi. Ina fatan ana fahimta. Saboda haka shi aikin shi ake wa hukunci, ba ita ba shi sunan ba. Kuma kowane ne zai irin wannan aikin a ko ina ne, a game da kowane ne duk hukuncin ɗaya ne, ba zai canza ba. Hukuncin yana nan a matsayin abin da bai dace ba, abin da yake haramu. Saboda haka idan wani abu ne shi ya hango wasu suna yi da sunan dogaranci, ko ba sa tashi su yi sallah, ko ana umarta su su yi ci zarafin wani ko su ci mutuncin wani, to anan wannan abin ya kamata a gyara musu. Ba wai sana'ar duka ce za a ce ba kada su yi ba, a'a abin za a yi kokarin a gyara. Kuma har kullum malamai musamman malaman sunna sukan kirawo masu sarauta, musamman masu sarautar mu wanda aka san cewa tushen sarauta din da asalinta an gina ta ne akan sarauta ta musulunci, da asali a shugabanci ne na musulunci, kaga shugabanci ne da yafi kamata yafi kowane shugabanci kiyaye dokokin musulunci. Idan aka ga ana yin wani abu wanda ba daidai ba, to kafin wani ya tsawatar a ce su da malamai sun haɗa baki sun tsawatar da wannan abu. Saboda haka har kullum akan yi kiraye-kiraye masu sarauta kan cewa su yi ƙoƙari su yi ta tsaftace guraren sarautar su da fadar su daga dukkan wani abin da aka san cewa ya saba wa tushen da aka gina sarautar a kansa, da wani abin da aka san cewa ya saba wa musulunci, kuma akan musulunci aka gina sarautar, to sai a yi ƙoƙarin a ga an kawar da shi. Ko da kuwa wataƙila an daɗe ana yi saboda gargajiya, ko an keto wani lokaci da aka jahilci musuluncin, ko wasu wanda suka riƙe abin suka jahilci musulunci suna yi, to in wanda suka sani suka zo su yi ƙoƙari su gyara abin da bai saba musulunci ba na al'adu da gargajiya, a ci gaba da yi. Musulunci bai zo don ya rushe dukkan wata al'ada ba, sai wacce ta saba wa musuluncin ita ce yake yaƙa. To abin da bai saba musuluncin ba sai a ci gaba da yi. Abin da kuma aka tabbatar cewa wanda ya ci karo da abin da ake tutiya da shi musulunci ɗin, to sai su yi ƙoƙari su kawar da shi. kuma na san yawanci yanzu waɗanda suke kan suke rike da raga masarauta a gurare da yawa waɗanda suke wayayyu ne suna karatu kuma suna sauraron karatuttuka saboda haka za a yi kokari wasu abubuwan da aka san ana yi wanda a da can ana yin su da sunan gargajiya amma sun saba musulunci sai a yi kokari a gyara ba wai ci baya bane ci gaba ne abinda duk ya shafi musulunci ci gaba ne ba ci baya bane da abin mamaki kaga mutum saboda sarauta ya ce ba zai gaisa da wani ba zai mika ma wani hannu ba na tabbata duk yadda mai sarauta yake jin kansa ba zai kwatanta kanshi da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ko kusa amma annabi sallallahu alaihi wa sallam yana mika hannu ga sahabbansa da duk ma wanda yazo a arabi in yazo ba kauye daga kauye in yazo annabi sallallahu alaihi wa sallam yana mika masa hannu baka taba jin cewa akwai wani da yazo fadar annabi sallallahu alaihi wa sallam ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ba za a gaisa da shi ba ko kuma sahabbai suka wato bakan suka ce ba za a gaisa da shi ba za su mika masa hannu ya ma fadi falalar yin hakan ya fadi falalar wanda zai mika wa dan uwansa hannu su gaisa to wannan yana cikin musulunci wannan musafaha to kaga duk abin da ake tutiya da shi shine cewa ana wato kwatanta gadan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari ne a harkar sarauta din ana so a tsare abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ne na musulunci to ai kaga ya kamata a kwatanta yadda shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam din ya yi rayuwa da sahabbansa da talakawa da masu kuɗi da masu mulki da kowa da kowa wannan shine abin da ya kamata kuma abinda watakila shedan yake huduba da shi wani lokaci cewa in kana gaisa da mutane za su raina ka wannan duk hudubar shedan ce yanzu shikenan duk wanda ka san kana gaisa da shi ya raina ka fi sabilillahi dan nan muna gaisa da wanda duk muka abin nan amma duk wanda muke gaisa da shi sun raina ba ka bane sai kaga wanda bai gaisa da kai din ba shine ma watakila ya raina ka zaka juye baya zage ka wanda kuma zaka mika masa hannu ya gaisa da kai zai kwana yana farin ciki ya gaisa da sarkin sa zai yi ta murna dadi zai ji yau ya gaisa ma da sarki yau ya ma gaisa da sarki to ashe kaga abin alfahari ne a ce ka yi wannan ba abu ne na ci baya ba abu ne na alfahari saboda haka ga shugabannin kasashe na ainihin duniya duk ba ana gaisa da su ba akwai wani shugaban kasa da aka rena kawai saboda jama'a su suna gaisa da shi in shikenan dan kaje ka gaisa da shugaban kasa Buhari shikenan sai ka rena shi to ka rena shi mana saboda haka wannan duk huduba ce ta shedan dan ya sawa mutum girman kai ya sa masa wani jiji da kai ya sa masa wata kafafar banza da za ta rushe masa aikin sa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibar wanda duk yake da kwatankwacin kwayar zarra na girman kai a cikin zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba kaga wannan abu yana da hadari girman kai abu ne mai hadari saboda haka in har akwai wani abin da ake yi ba daidai ba to a ko ina ma ake yin wannan abin sai a daina shi so kalmar dogari ita karan kanta ba kalma bace da ya aridu alaiha dhanbun aw madh ayabu mutun saboda sunan shi dogari ko a zarge shi saboda sunan shi dogari a sai dai a duba me ya aikata kamar yadda za a duba kowa da wanda yake zauna a office da wanda yake kantin sa yana sana'a a kasuwa da wanda yake ma'aikaci kowa za a duba me yake aikatawa da wannan ne za a yabe shi ko a soke shi sai wani da ya rubuto yana cewa yana da tambayoyi guda biyu ya rubuto da larabci ne yana cewa yana da tambayoyi guda biyu hadisai guda biyu da na ambata hadisin da ya keɓance ranar juma'a da daren juma'a da falalar karanta suratul kafi ya ce ya ji na ce bai tabbata daga abu sa'id al-khudri ba ya ce to shi ya ga shaukani a littafinsa tuhfatu zakirina ya inganta shi daga abin da ya ciro daga al-haythami a cikin littafinsa majma'u zawa'id wa mabu'ul fawahid sannan tambayarsa ta biyu ya ce hadisin aisha da ya hana mace mai haila shiga masallaci ya ce na ce mai rauni ne yace shi kuma ya ga Shaukani ya ce ya inganta a cikin littafin Sanilul Awtar, kuma Jasra da nace mai rauni ce. To malamai, ga akwai maganganun malamai, Ibnul Qattan ya ce maganar Imam al-Bukhari la yakfi fi raddi akhbariha, wato magana Imam al-Bukhari da yace inda ha ajaib, tana da abubuwan mamaki, wannan kawai ba zai sa a mayar da riwayar ta ba. Yace ya ga Ijli da Ibn Hibban duk sun ce sika ce, wato abintacciya ce. Sannan Ibn Qattan ya ce hadisin Hassan ne, Ibn Khuzaima ya inganta shi, Ibn Sayyidin Nas ya inganta shi. To kai kokari matuka da gaske, kuma haka ake son dalibi har kullum ya rika bincike yana bibiyar abubuwa, kuma alama ce ta cewa ai ana karatu. Muna son haka mu ga cewa ana karatu sosai. Na farko maganar hadisin Abu Sa'id al-Khudri da kace nace lam yasbut an Abi Sa'id al-Khudri, na yi bayani dogo a lokacin, duk da cewa ba dogo bane don na takaita shi kwarai da gaske, saboda in dogo za mu yi darasi guda za mu yi. To amma saboda ba shi ne jigon haduwar mu ba, illa iyaka dai kasancewar za mu shiga karatun suratul kafi ya zama dole mu tabo maganar. Amma ba don haka ba ma ba sai an kawo ta anan ba, sai a bari sai an zo wajen karatu sosai irin na hadisi din, to sai a shiga bayani wanda za a yi sati biyu uku ana magana da Allah. Amma ana a gurguje na dan koro wasu daga cikin sinadai na hadisin, waɗanda suka ruwaito hadisin da isnadin Hushayb ibn Bashir da isnadin Shu'ba da isnadin Sufyan al-Thawri, da kuma inda aka samu sabani tsakanin waɗannan malamai guda biyu da kuma shi wancan malami guda ɗaya, da kuma maganganun da malamai suka yi kan kowace riwaya. Ina jin a gurguje abinda na yi tattauna shi shikenan. Saboda haka maganar cewa na raunana ba abu ne wanda dukka wanda ya san harkar hadisi, ya san ya ilimin hadisi yake, ya san irin hanyoyin da ake bi wajen a tabbatar ko a kore. Ba wai har kawai da ka kawai ake cewa an kore kaza an tabbatar da kaza ba, sai an faɗi dalili. Wannan shi yasa ma na dan so in dan ba da haske kaɗan dangane da abin da ya shafi ita wannan ruwayar. Amma ba da haka ba, kawai sai in zo in ce maka ai wannan ziyadar ta ranar Juma'a shaza ce kawai in wuce. To amma na san cewa akwai irin masu keke da keke irin waɗannan za su san abubuwa, shi yasa wannan na dan ba da haske. To amma duk na ga shi ya share da abin da na faɗa, kawai ya kawo magana cewa Shaukani. Saboda ka sani Shaukani, na farko Shaukani baya ingantawa, duk da cewa ka ce ya ɗauko daga maganar Haisami. Haisami yana daga cikin wanda suke da sassauci kwarai da gaske wajen tabbatar da hadisi ko kore shi. Saboda haka ba a dogaro da maganarsa shi kadai. In kana so bibiyar hanyoyin za ka yi kamar yadda na yi maka bayanin su, sai ka bibiyo su ka ga cewa a ciki akwai wani abin da ban gani ba, ko bai kamata in bar shi ba, sai kuma ka kawo shi. Amma har kawai ka ce Shaukani ko Haisami ko abin nan a ilimin hadisi wannan baya zuwa ko ina, baka ce komai ba. Haka nan maganar ka ta biyu, maganar Shaukani din da ya sake cewa Anailul Awtar ya inganta hadisin. Shaukani kamar yadda na gaya maka baya inganta, galibi Shaukani sai ne ɗauko. Yanzu kamar Anailul Awtar galibi ya fi ɗauko maganganun da ya samu a cikin At-Talkhisul Habir na Ibn Hajar, galibi abinda yake ɗaukowa kenan. Saboda haka shi a karan kansa baya wani dirasa, wato yayi wata dogon bincike da nazari na kalailai cewa akan hadisi don ya tabbatar da shi ko ya kore shi, baya wannan. In ka ga wani abu irin wannan mai kama da wannan a cikin Nailul Awtar, to ya ɗauko shi ne daga At-Talkhisul Habir ko ya ɗauko shi daga littafin Nasbur Raya na Zailai, ya kamata ka san wannan. Sannan maganar Ibnul Qattan da yake cewa maganar Imam al-Bukhari da yace inda ha ajaib, cewa wannan baya nuna raunana hadisin ta, wannan maganar kuskure ce, koda Ibn al-Qattan Abu al-Hasan Ibn al-Qattan ya faɗe ta, kuskure ce. Bukhari in yace wa rawi inda hu ajaib, to raunana shi yayi. Duk rawin da Bukhari, ka je ka duba tafis tarikhul kabir, ka bibi tarajum, wato mazajen da Imam al-Bukhari ya faɗi wannan kalmar a kansu, ka koma wasu littattafai kamar Mizanul I'tidal, ka duba ka ga me aka ce akan waɗannan mutanen. Duk wanda Imam al-Bukhari zai ce inda hu ajaib, to sai ka samu wani ma an tuhume shi da ƙarya ne. Wato kalma ce ta raunanawa a gurin Bukhari, ba wai kalma ce kawai da yake faɗar ta ba ta da ma'ana ba. Bukhari yana dan tsabtace harshensa wajen jarhuwat ta'dil kamar yadda aka sani ba kamar sauran malamai ba da wuya ka ji Bukhari ya ce wa rawi kazzab sai dai ya ce ko sakato anhu ko fihi nazar wata kalma dai da za ta nuna maka cewa yana da babban alamar tambaya da ya dora akan wannan rawi saboda haka zaka samu yanzu wannan kalmar ta inda hu ajaib zaka samu Imam al-Bukhari ya fade ta akan ruwat da yawa waɗanda kowannen su in ka duba yana da rauni kwarai da gaske Al-Hakam ibn Masqala Abdul Wahhab ibn Dhahhak Hafs ibn Aslam Al-Hakam ibn Ya'la Khalid ibn Muhammad Abu Raja'a Abu Rahal Al-Ansari duk waɗannan Imam al-Bukhari ya faɗi kalmar inda hu ajaib akan tarjumar sa kuma yana nufin in ka koma tarjumin din zaka ga cewa dukkanin su masu rauni ne kwarai da gaske saboda haka kalmar Abu al-Hasan ibn al-Qattan kuskure ce Ijli da Ibn Hibban da Ibn Khuzaima da ka ambata dukkanin su suna da sakaci a gurin malaman hadisi wajen kiran wani rawi thika wajen tawfiki da Ibn Hibban da malamin sa Ibn Khuzaima suna da wannan suna tawfiqul majahil abinda ake kira tawfiqul majahil saboda haka kaga maganganun su har yanzu ana nan dai ba a je ko ina ba in kuma kana maganar waye da waye suka raunana hadisin kamar yadda al-Khattabi yake cewa jama'a daga cikin malaman hadisi sun raunana wannan hadisi al-Baihaqi ya raunana shi Abdul Haqq al-Ishbili ya raunana shi wanda anan ne Ibn al-Qattan ya kawo maganar sa haka ne Ibn Hazm ma cewa ibatil amma kana son karin bayani da dogon sharhi ka duba littafin Dha'ifu Sunan Abi Dawud na Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya shimfida dogon bayani akan wannan ruwaya saboda ka ruwaya ce da bata inganta ba karkashe wahala bismillah malaikat
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa qulil haqqu mir rabbikum faman shaa'a falyu'min waman shaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim صرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا
Allah ta'ala ya ce wa qulil haqqu min rabbikum kuma ka ce wannan gaskiya ne daga ubangijinku faman sha'a falyu'min don haka duk wanda ya ga dama sai yayi imani waman sha'a falyakfur kuma duk wanda ya ga dama sai ya kafirce inna a'tadna lidh-dhalimina naran lalle mu mun tanadi wata wuta ga azzalimai ahata bihim suradiquha wacce ka tangatta ta kewaye su wa in yastaghisu yughasu bima'in kalmuhli idan suka nemi taimakon abin sha sai a taimaka musu da wani ruwa kamar tafasasshen mai yashwil wujuh da yake toye fuskoki bi'sa sharabu tir da wannan abin sha wa sa'at murtafaqa sannan wannan gurin hutu yayi muni kamar yadda muka ji a jiya Allah ta'ala ya gaya mana cewa Allah ta'ala ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da ya yi haƙuri da zama da waɗanda suke bautar ubangijinsu safe da yamma masu bauta wa Allah safe da yamma suna neman fuskar ubangiji suna neman dacewa da yardarsa da amincewarsa da sakamakonsa kada ya kuskura ya kawar da idansa daga kansu kada ya bi waɗanda ko wanda Allah ta'ala ya shagaltar da zuciyarsa gabarin ambaton Allah ya bi san zuciyarsa al'amarinsa suka zama asfurkuce a lokacin da muka yi wannan bayani bayanin wannan aya mun kawo maganar sababin saukarta yayin da kafirai manyan kafirai shugabanninsu masu wadatar su masu mulkin su suka zo ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan duk sun bi hanyoyin da za su bi wajen su ga sun dakatar da da'awar Annabi sallallahu alaihi wa sallama amma ba su yi nasara ba sun bi hanya sun bi ta wajen su yi masa su kwadaitar da shi dukiya su kwadaitar da shi shugabanci su kwadaitar da shi aure duk ba su yi nasara ta nan ba suka biyo ta wajen baffansa ko zai iya tilasta shi ya tirsasa shi akan ya daina da'awa ya daina cewa a bauta wa Allah shi kadai nan ma ga suka ga ba su yi nasara ba sai suka ce to bara a zo a yi tsaka-tsakiya yanzu kawai abinda suke bukata ya kori waɗannan talakawa da gargabansa ko alal akalla dai ya daina hada su ya yadda zai ba su majalisin su suna su daban na talakawancin daban in aka yi haka to su za su yi imani Allah ta'ala ya ce kusa kada ya sake yayi wannan yayi hakuri da zama da waɗannan talakawa su ne waɗanda za su ciyar da wannan addini gaba amma waɗannan mutane ne da Allah ta'ala ya riga ya shagalatar da zuciyarsu game da ambatansa babu Allah ta'ala a cikin zuciyarsu saboda haka abinda suke neman ka da kai ba dan Allah suke yi ba kuma dan su yi musulunci ba in dan su yi musulunci ne bai kamata a ce su za su rika umartar yadda suke son musuluncin ya kasance ba su zo su shiga musuluncin su karbi umarni daga shi musulunci musulunci shi yake baka umarni ba kai zaka bashi ba tunda har tun a farkon karo sun fara zuwa da cewa su suke son su nuna wa Annabi inda zai bi to kaga wannan ba za ta tsubu ba suna so su juyar da abin ne maimakon Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama shi yake bada umarni ya zama da su suke yanzu su suke bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam umarni su suke ce masa ga abin da muke so kai mana ga abin da ba ma so kai mana shi ko musulunci ba haka yake ba musulunci so ake in ka shige shi tare da mi kauya ne kamar yadda Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu khulu fis silmi kaffa ku shiga musulunci gaba daya babu maganar cewa wani gurin musulunci na da iko da kai wani gurin kuma bai da iko da kai kake da iko da shi to tunda har suka fara nuna haka Allah ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan ba da gaske suke ba wanda za su taimaki addinin musulunci ba don haka ka watsar da su ka ci gaba da da'awarka shi da Allah ta'ala ya ce wa qulil haqqu min rabbikum ka fito ka gaya musu su ji cewa abin nan da ka zo da shi wannan musuluncin da kake kira zuwa gare shi ka kirawo talakawa su ma kake kiransu zuwa gare shi to ba wani abu bane da kai ka tsara har da wani zai zo baka shawarar a canza ba wani abu ne da ka je ka nemo shi gurin wasu har da wasu za su zo su canza maka a'a wannan abun ya zo ne daga Ubangijinku ba ni ke da ruwa da tsaki a ciki ba a wannan sha'ani ne na Ubangiji alhaqqu ne min rabbikum gaskiya ce wacce ta zo daga Ubangiji alhaqqu a larabci duk abinda yake ash-shay'u thabit abinda yake tabbatacce wanda duk yadda aka je aka komo ba zai canza ba yana nan yadda yake shi ake cewa alhaqqu saboda haka wannan abu tabbatacce ne addini ne tabbatacce da babu wani ni ko ku babu wani wanda ya mallake canza wani abu nashi in kaga an canza wani abu to Allah ta'ala ne yayi kayansa amma ni da ku ba mu isa mu canza wani abu ba wannan alhaqqu ne gaskiya ce kuma min rabbikum daga Ubangijin ya kirawo Allah ta'ala da sunan ar-rabb saboda dukkanin su a lokacin babu wanda yake jayayya akan cewa Allah Ubangijin sa ne a lokacin su Abu Jahl su Umayyah ibn Khalaf su Abu Lahab su kuma su wane ne a lokacin babu wani wanda yake jayayyar cewa Allah shi yayi shi ya halicce shi daga babu shi yake bashi ci da sha shi yake gudanar da rayuwarsa komai nashi yana hannun Allah in an tambaye su man yarzuqukum minas sama'i wal ardi yaquluna Allah daga ina kuke samun ci da sha ta sama ta ƙasa ruwan sama da tsiro da yake fito muku kuna samun abinci kuna ci daga ina ne duk za su hada baki su ce Allah ne saboda haka ba su da jayayya game da rububiyar Allah cewa Allah shine ar-rabb ba su da jayayya a danin shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce ka ce to wannan abin da nake kiran ku daga shi wannan rabb din da kuka yadda da shi daga gurin sa yake dama inda ake tirkaniya da su a ce musu la ilaha illallah idan aka ce da su la ilaha illallah yastakbirun za su shiga girman kai aj'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab abun bautar ya koma daya duk ababan da ake bauta din nan ga sunan tili ga sunan barkatai gaba daya a takaita su a cikin daya wannan abin da mamaki to anan ne ake dirkaniya da su saboda a yadda suka dauki bautar gunki gunki baya cewa abu kaza halal ne ku yi abu kaza haram ne ku gunki baya halatta musu baya haramta musu gunki baya dora musu wata ibada duk abin da suka ga dama suke yi babu wani wanda ya taba cewa gunkin sa ya dora masa wani wuridi ko ya dora masa a'a su suke sawa kansu su suke tsarawa kansu amma in suka shiga musulunci suka ce Allah ɗaya ne za su bauta masa to dole su jira su ji ya yake so a yi masa shi yasa a jahiliya aka ga balarabe ya samu wadata sai ya kwaba da beno sai ya gunki da shi saboda haka in ya tashi bautarsa sujjadarsa sai ya je ma wannan dabinan kwababbe da ya kwaba shi ya yi wani butun-butuminsa ya yi wani ɗan dodonsa to sai je ya riƙa tsugunawa yana bauta masa in wani buƙata ta tashi ya je ya tara hannu ya roƙe shi ran da kuma ya ga ya shiga cikin matsatsi al'amura sun yi tsanani babu abinci to sai ya ce ya tuna yana da wani abinci shi ne wannan gunkin sai ya jawo kayansa kuma shi da yaransa a cinye sai a jira kuma sai an kuma samu wata wadata to kaga wanda zaka cinye shi kaga ai babu maganar kuma ya baka umarni ko ya hana ka ba maganar umarni da hali to duk wanda kaga yana gujewa addini na gaskiya abinda yake sa yake guje masa kenan wannan taklifi a ce yi kaza shi aka umarce ka da shi bar kaza an hana ka yi kaza ibada ce bar kaza haramun ne wannan shi ne baya so amma inda a ce ka zo ka yi musuluncin amma duk abin da ka ga dama ka yi to babu wanda zai faɗa da musulunci me yasa irin gurɓataccen musuluncin nan zaka ga cewa hatta abokan gaba na duniya ba sa faɗa da shi saboda musulunci ne na raye-raye da kaɗe-kaɗe da bukukuwa saboda haka in ana yi ma sai su ce su ma da su za a yi sai su zo a yi da su ba sa kiyawa da su ake yi akwai sanda kamar da na karanta 'yan mulkin mallaka lokacin suna musamman Faransa a kasar irin su Algeria irin su Morocco irin su Tunisia inda suka yi mulkin mallaka in lokacin maulidi ya zo har ba da kuɗi suke yi ga kuɗaɗen da za a yi maulidi saboda wannan ba zai tasar musu hankali ba in raye-raye kuke yi to su ma ai suna yi ba wani abu ne kuka zo musu da shi sabo to amma ku zo ku ce a'a abu kaza da aka yi da aka ce mu yi musulunci ya hana mu ba za mu yi ba ko ku a'a mu musulunci ya ce mu riƙa yin kaza shine abu kaza to wannan shine tashin hankali saboda haka ba sa rigima da kasancewar Allah Rabbu ne to tunda kun yarda Rabbu ne to wannan gaskiyar da nake ga muku daga shi Rabbu din take wa qul al-haqqu min rabbikum wannan gaskiyar daga wajen Allah take saboda haka malamai suka ce al-haqqu din nan zai iya zama khabar ne mubtada din sa mudmar ne kamar ka ce hadha alladhi ji'tu bihi huwa al-haqqu min rabbikum wannan abin da nazo da shi shine gaskiya daga ubangijin to wannan shine fuska ɗaya daga cikin fuskokin da aka yi wa ayar fassara al-haqqu din ya zama khabar ne na mubtada ko kuma al-haqqu din ya zama mubtada din ne shi karan kansa ya zama na khabar din shine abinda min rabbikum ya race da gare shi ai al-haqqu ka'inun min rabbikum gaskiya shine abinda ya zo daga ubangijin ya zama al-haqqu din mubtada ne amma ba kamar yanda wasu kamar da Ibn Taymiyyah ya kirawo su jahilai yace suna daukan cewa al-haqqu din nan kamar maf'ulin bihi ne sai a ce ka faɗi gaskiya daga ubangijinka wa qul al-haqqu min rabbikum Allah ya ce ku faɗi gaskiya daga ubangijin ba haka bane inda haka ne sai a ce wa qul al-haqqa a larabci ba za a ce wa qul al-haqqu ba dan hatta zaka samu cikin wasu masu wa'azi suna daukan ayar abinda take nufi kenan Allah ma ya ce a faɗi gaskiya Allah ramma ja musu wa qul al-haqqu min rabbikum to ba haka take nufi ba wa qul ka ce al-haqqu wannan abin da nazo da shi gaskiya ne daga ubangiji amma waccan ma'anar da kake so ka jawo akwai wasu ayoyin da zaka iya kawowa wa idza qultum fa'adilu da Allah ce in za ku yi magana to ku yi ta adalci kaga shine gaskiya din alam yu'khadh alaihim mithaqul kitab mithaqul kitabi alla yaqulu ala allahi illa alhaq alla yaqulu ala alhahi illa alhaq ashe ba dauki karbi alkawari na littafi daga hannun su ba cewa kada su fadi wani abu daga game da Allah illa alhaq sai gaskiya kaga da zaka iya jawo wadannan ayoyi wadanda suna nuna cewa a fadi gaskiya in za a yi magana amma wannan ayar tana nufin abin nan da nazo muku da shi wanda kuke kokarin sai na raba tsakanin waɗannan talakawa da ku to gaskiya ba za ta sabu ba don wannan da kuka gani yadda ake yin shi din nan haka yake tabbatacce daga Allah ta'ala don haka fa man sha'a falyu'min wanda ya ga dama sai ya yi imani wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama kuma sai ya kafirci al'amarin babu tilastawa a ciki babu matsawa a ciki Allah ta'ala bai matsa muku ba ni ma kuma ba zan matsa muku ba Allah bai matsa muku ba ni ma kuma ya ce ka in matsa lasta alaihim bi musaitir in alayka illa albalagh ba kai mai tisasa su bane afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'mini zaka tirsasa mutane ne sai sun zama mu'minai a ala ikraha fi din qad tabayyana ar-rusulu min al-ghay ni ba mai matsawa bane Allah ma bai matsa muku ba saboda haka ka gaya musu wanda ya ga dama sai ya yi imani wanda ya ga dama kuma sai ya kafirce Ubangiji ta'ala ya bawa kowa mashi'a bakin gwargwado inda ya karkata anan ne Ubangiji ta'ala zai hore masa abin da ya karkata zuwa gare shi ayyukanmu da duk abin da muke yi halittar Allah ce babu wani abin da yake fita daga karkashin halittar Allah wallahu khalaqakum wama ta'malu Allah shi ya halicce ku shi ya halicci abin da kuke aikatawa don haka dukkan aikin wani bawa kowaye ne ne mai kyau ne da mara kyau aikin halittar Allah ne sannan kuma babu wani abu da yake wakana a doran ƙasa sai da mashi'ar Allah a ƙarƙashin mashi'ar Allah mashi'ar mu take wakana in Allah ta'ala bai bamu wannan mashi'ar ba to fa babu abin da za mu iya yi shi yake bamu mashi'a da za mu zaɓi abin da muke ganin ya yi daidai don haka shi ya hore wa ɗan adam bayan ya ɗora masa takilifi ya ce da shi yi kaza bar kaza if'al la taf'al sai ya ba shi wata dama wata irada wata mashi'a na cewa to gashi nan ka zaɓi ɗaya in ma shakiran wa in ma kafura ko godiya ko kafircewa wa hadainahu najdain wajen da dare ya dora ka kan hanyoyi guda biyu ya aiko annabawa ya saukar da littattafai annabawa nan sun zo sun yi bayani tukuru babu wani annabi da Allah ta'ala ya aiko ya je gida ya kulle kansa ya ki fitowa ya isar da abin da aka aiko shi da shi duk annabawa da aka aiko sai da suka fito suka yi bayani don haka sun haskaka wa mutane ya rage kai kuma zaɓin ka ne me ka zaɓa imani ka zaɓa to sai Allah ta'ala ya hore maka hanyar wannan imani din sai kai ta samun abin da duk kake bukata na shiriya a cikin wannan hanya in kuma kafircin ka zaba zaka yi shi ma nan sai Ubangiji ta'ala ya hore maka wannan shine abin da irin waɗannan ayoyi suke nunawa ba umarni ne Allah ta'ala yake yi na cewa ka je ka kafirce ba Allah ta'ala baya yi umarni a aikata abin da yake alfasha qul inna Allaha la ya'muru bil fahsha babu alfashar da ta kai kafirci Allah ba zai ce ka je ka kafirce ba abinda ake nufi a nan an baka dama kai dan adam babu tilastawa a kanka don haka kaga ba daidai bane wani ya zo ya ce ai shi abinda yake yi na sabo Allah ne ya kaddara masa saboda haka in Allah ya kaddara ya daina zai daina wannan ba hujja bace hujja ce ta iblis hujja ce ta mushrikai law sha Allahu ma ashrakna ce da Allah ya sa gara ba za mu shirka ba nahnu wala aba'una mu da iyaye mu ba wanda zai shirka kenan abinda suke yi Allah ne ya ga dama su yi wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna Allaha la ya'muru bil fahsha wajadna 'alayha aba'ana wannan haka yake kun ga iyayenku suna yi kuke yi amma wallahu amarna biha qul inna Allaha la ya'muru bil fahsha kaga sai Allah ya soke abin da yake shine ba gaskiya ba cikin maganarsu abu biyu suka faɗa suka ce iyayenmu muka gani suna yi kuma Allah ne ya umarce mu. Eh, sun ga iyayensu suna yi, wannan gaskiya ne. Amma cewa Allah ne ya umarce su, ul ka gaya musu inna Allah la ya'muru bil fahsha. Saboda haka Ubangiji da yake fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur, ba umarni ne yake baka cewa ka zabi kafirci ba. Inda a ce umarni ne yake bayarwa na a zabi kafirci, to kuma ba zai ce inna a'tadna lil zalimin nara ba. Ya zai baka umarni kuma ka bi umarninsa kuma ya tare da maka da wuta? Ba zai yiwu ba. Ashe kaga wancan barazana ce, razanarwa ce, tsoratarwa ce, tsoratarwa ce, abinda ake cewa tahdid, kamar yadda Allah ta'ala ya ce i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir. Ku je ku yi abinda kuka ga dama. Kamar yaron ka da baya ji baya ji baya ji, kai masa fada kai masa fada, kace je ka kai abinda kake so. Ba kana bashi umarnin cewa yanzu ka halatta masa duk abinda yake so ya je ya ci gaba da yi bane. A'a, ka fada haka ne dan ka nuna masa cewa ka kai karshe. To Ubangiji ta'ala yayi wannan tsoratarwa dan mutum ya san cewa me zai zaba. Wanda ya zabi, wanda ya zabi yayi abinda Allah yake so, zai samu sakamako. Wanda ya zabi abin nan, wanda ya zabi kafirci kuma, to ya sani inna a'tadna lidh-dhalimin nara, haqiqa mun tanadarwa da az-zalimai. Az-zalimai zalunci hawa-hawa ne. Akwai zalunci mafi na koli, shine shirka da Allah. Domin abin da ake nufi zalunci shine daukan wani abu ka sanya shi ba mahallinsa ba, aje abu ba mahallinsa ba. Don haka in ka dau haƙƙin Allah ka aje ka sama wani, to ka dauki wani abu ka aje ba mahallinsa ba, kai zalunci. Shi yasa Allah ce inna shirka la zulmun azim, kafirci yace wal kafiruna humuz zalimun. Saboda haka babban zalunci shine kafirci, shine shirka da Allah. Sannan kuma sauran zaluncin da bai kai wannan ba. Don haka kowanne zalunci gurgurdan yadda mutum yayi shi, gurgurdan irin sakamakon da zai yi. Daga zalunci zaka zai zama mutum yayi shirka da Allah, sai ka zalunci wani, sai kuma ka zalunci kanka, wanda duk ya ketare iyakokin Allah, to ya zalunci kansa. Umman yaf'al zalika faqad zalama nafsa, ce wanda duk yayi haka ya zalunci kansa. Zaluntar kai shine ka hana, wato ka hana kanka abinda idan kai zaka samu kyakkyawar rayuwa a duniya da lahira. Maimakon kai wannan abun sai kai akasinsa, to anan ka zalunci kanka. Kuma zaluncin nan hawa-hawa ne, kamar yadda muka ce, har zuwa mafi kankantar zalunci, mafi kankantar zalunci. Babu wanda baya zalunta kansa. Shi yasa sayyidina Abubakar lokacin da ya nemi Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya koya masa wata addu'a da zai riƙa yi a sallarsa, me ya koya masa? Ya ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran. Sayyidina Abubakar fa ce ya koya masa ya riƙa cewa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran. Idan har Sayyidina Abubakar an koya masa wannan addu'a, kaga ba wanda ya sai ce shi ba zalunta kansa. Annabi Adam da Hawwa alaihi masalam suka fara cewa qala rabbana zalamna anfusana, zalamna anfusana, mun zalunci kanmu. Annabi Musa na rabbi ni zalamtu nafsi, na zalunci kaina. Saboda haka babu wani wanda ya isa ya ce shi ba zai zalunci kansa ba. Ko wata karantarwa ce ta zo maka ta wani aiki na sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama da ake yi a samu lada, ka kiyi, ka zalunci kanka domin ka hana kanka wannan ladan. Illa iyaka ne kawai, zalunci hawa-hawa ne. To wanda ya zalunci, ya yi zalunci na shirka, ko ya zalunci wani, ko ya zalunci kansa ta hanyar saban Allah, bai tuba ba har ya koma ga Allah, inna a'tadna lidh-dhalimina nara. To waɗannan azzalimai mun tanadar musu da wuta, a haɗa bihim suradiquha, wanda ka tangarta duk ta kewaye su, ma'ana an kewaye su ko'ina suka waiga, banda wuta ba abinda za su gani. Saboda kada a babar idan su ya gano wani abin da ba wutar ba, wannan ya sa musu tsammanin ko za su fita. To ba a san ma su riƙa jin a ransu za su fita. Don haka aka kewaye su, ba abin da suke gani ko'ina, gabas da yamma, kudu da arewa, sama da ƙasa, sai wuta. Shine a haƙa bihim suradiquha, وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يعين دا أزابة تي أزابة سكني أكاو موسى أبن ذاسو شاه قوسى سامسو إن أزابة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين سلك كرا dan Allah ɗan aljanna ku dan kwararo mana wani abu na ruwa daga cikin abin da Allah ya azurta ku da shi ku dan san mana mu ma ka dan mu jiga makoshin mu yugasu bima'in yugasu sai a kawo musu tallafi a cikin amfani da kalmar yugasu ita kanta akwai wata azabar nafsiya wato a ƙara sa musu ɓacin rai a ransu kalmar tallafi da zana ka ce za a kawo maka tallafi ai za ka zata cewa wani abu ne da zai daɗa maka sai a ce za a kawo muku tallafi sai fara jin daɗi sai kuma a kawo musu ruwa kalbuhule kaga wannan ƙara ƙuna wato ƙunar zuciya zai ƙara musu a faɗi kalmar igasa sannan kuma a ce ruwa ne tafasashen wato tafasashen ruwa ko kuma ruwa ne wanda yake kamar tafasashen mai ko kamar tafasashiyar darma babu shakka akwai kona zuciya anan kamar yadda Allah ta'ala yake cewa zuq innaka antal azizul karim dandani kalmar zuq azzauq a larabci dandano ne zaka yi mai dadi kaji zaki kaji abin da yake zai dada maka zuciya amma sai aka yi alfani da kalmar zuq amma kuma ana nufin azaba zuqu falan nazidukum illa azaba to Allah ta'ala ya ce yugasu bima'in kalmuhli sai a kawo musu taimakon wani ruwa wanda yake kalmuhli kalmuhli malamai wasu suka ce kalmuhli ana nufin kazait kamar tafasashen mai ko kuma durdiyar zait wato diddigar mai din nan mai ya kare diddigar sa to kamar ita ce tafasashiya kuma kaga ma ba ruwa bane wanda zai yi dadin hadiya shi yasa a wani guri Allah ta'ala ya ce ya tajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa yatihi al-mautu min kulli makan min wara'ihi jahannama wa yusqa min ma'in sadid ya tajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu yana konkwada ruwan amma baya jin dadin hade shi saboda mai saboda kamar diddigar mai ce kuma tafasashi wasu suka fassara abin da darma narkakkiya wutar da za a sa wa darma ta narke ba kaɗan ba ce saboda haka ashe kaga tafasawar da za a yi wa abin ba kaɗan ba ne wasu suka fassara shi da alkaif wa dam wato mugunya ta ‘yan wuta da kuma jini da yake fita daga jikinsu wannan daddagin shi za a kawo musu shi kuma tafasashe mai tsananin ƙuna yashwil wujo wanda yake toye fuskoki wato da zarar ya daga kofin ya daga kwanan kafin ma ya kai baki naman fuskarsa gaba daya zube to idan haka tiririnsa yake ina kuma idan ya je ciki yusharu bihi ma fi butunihim wal julut Allah ce ana wato narkar da abin da yake cikinsu da wannan ruwan haka nan fatunsu gaba daya sai sun narke kullama najjat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab in kuma fatar ta narke sai kuma a canza musu wata fata dan su ci gaba da dandanar azaba ba a barin fata su ta tafi da ta tafi da ta dawo suka ce saboda fata ita ce take kai sakon zafi da daddadi da zogi da ciwo shi yasa da ta tafi sai a kuma sa musu wata badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab dan su ci gaba da dandanar azaba Allah ka kiyashe mu Allah ta'ala ce wa in yugasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh yana wato yana zagon yadda da naman da yake fuskoki yana toye shi Allah ce bi'sa sharabu tir da wannan abin sha abin ai tir da shi ne wasa'at murtafaqa kuma gurin hutu ya munana inda har nan ne za a samu a huta to ba a samu gurin hutu ba kaga shi ma nan akwai ishara akwai tahakkumi akwai sukhriya, akwai listihza'i, akwai tsokana a ciki, wanda yake cikin wuta yake cikin jahannama, sannan a ce masa gurin hutu dan a tuna masa cewa shi a duniya ai dan hutu ne, yana takama da shi hutawa yake, ba zai zauna da talakawa ba. To ga gurin hutu nan, ga abin sha nan, ga gurin hutu nan, abu yayi muni kwarai da gaske. Allah ta'ala ya ce
innal ladhina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
To sai Allah ta'ala bayan ya faɗi azabar waɗanda suka kafirta, dama ya ce faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur, sai aka fara batun sakamakon kafiran, duk da cewa an fara ambatan imani sannan aka ambaci kafirci a ayar farko, faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur, amma da aka tashi faɗar sakamakon sai aka fara faɗar na kafiran. Wannan shine abinda malamin balaga suke kira allaf wan nashr al-ghayr al-murattab al-mushawwash, ba a rattaba shi ba, inda a rattaba shi sai a fara faɗar sakamakon waɗanda suka yi imani tun da can an ce falyumin, sannan a faɗi sakamakon waɗanda suka kafirce. Irin wannan akwai shi a gurare da yawa al-Qur'ani, kamar inda Allah ta'ala yake cewa yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh فَأَمَّا الَّذِينَ سُوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ سَنَذَرُ أَكَسَاكِ جَاءَ أَمَّا الَّذِينَ بَيَّضَّتْ وُجُوهُهُمْ سَوْرَكَ أَكَ فَارَ غَبَاتَر دَ مَاسُ فَرَر فُسْكَا سَنَن بَقَر فُسْكَا سَنَن سَي أَكَ فَدِ سَاكَمَكُن بَقَ فُسْكَا دُ تو وَنَن شِينِ الْلَفُّ وَالنَّشْرُ غَيْرُ الْمُرَتَّب تو أُبَنْجِي تَعَالَى يَا فَدِ سَاكَمَكُن وَدَنَّ سُكَ كَافِرْتِي سُكَ زَابُ كَافِرْتِي تو يَسَنِي سُسَنِي إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أُبَنْجِي يَا غَمَ تَنَادِنْ إِنْدَ زَي سَاسُ ba ma nan gaba za a tanade su, a'a an gama maganar tanadi yana nan kawai jira ake su zo sakamakon Allah ta'ala ya shirya musu shi. Wanda kuma ya zabi yayi imani, innal ladzina amanu wa amilus salihati, wanda ya zabi yayi imani, lalle waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na ƙwarai, inna la nudiyu ajra man ahsana amala, lalle mu ba ma tozarta aikin duk wanda ya yi aiki na ƙwarai. Ubangiji ta'ala baya tozarta aikin mai aiki in dai zai yi aiki na ƙwarai ko ya yake, dukkan abinda ka zo da shi Ubangiji ta'ala zai saka ka masa, Ubangiji ta'ala ma zai nindinka maka fiye da yadda kai. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha, in ka zo da lada guda ɗaya Ubangiji zai ninka maka shi goma, zai ninka maka shi zuwa 700 ila 700 da'ifin ila ad'afin kathira wallahu yud'ifu liman yasha, zai ninka maka shi 700 kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, kai zai nindinka maka shi ninkin ba iyaka, ninkin ba ninkin, wallahu yudha'ifu liman yasha. Saboda Ubangiji ta'ala baya tozarta aikin mai aiki, idan dai har kai aiki to Ubangiji ta'ala zai sakanka maka fiye da ma aikin da kai. Inna la nudiyu ajra man ahsana amala, duk wanda ya kyautata aikin sa lalle mu ba ma tozarta aikin sa. Allah ce ula'ika lahum jannatu adnin, waɗannan sune suke da aljannatayya na zama dindindin, tajri min tahtihimul anhar, wanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashin su, yuhallawna fiha min asawira min zahabin, ana musu ado a cikin su, min asawira min zahabin da mundaye na zinari, wa yalbasuna thiyaban khudran, kuma suna sanya tufafi koraye min sundusin na alhariri na sundusi, wa istabrak na alharirin da ba shi da kauri, wa istabrakin da alharirin da yake da kauri, muttaki'ina fiha, suna kishingide a cikin aljanna, alal ara'iki akan karabu, ni'mat thawabu madalla da wannan sakamako wa hasunat murtafaqa kuma gurin hutu yayi kyau to wannan shine hutun gaske ba hutu irin wanda wancan suke nema ba suna neman su samu hutu a nan duniya amma a lahira fa ba za su same shi ba ga yadda hutun su yake Allah ta'ala ya ci gaba da fadar sakamakon waɗanda suka yi imanin nan suka yi aiki na ƙwarai ce ulaika lahum jannatu adn waɗannan suna da aljannatayya waɗanda suke na zama dindindin kuma za su dawwama a ciki babu ranar fita lokaci yayi za mu tsaya anan da fatan Allah ta'ala ya sa muna cikin ƴan aljanna abinda muka fada daidai Allah ta'ala ya bamu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh